Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau aka gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki a Ghana. Za ku ji yadda zaben ya kaya. A jamhuriyar Niger kuwa yayin da aka kaddamar da yakin babban zabe a ƙarshen mako, kwamitin dattawan kasar yayi kira ga dukkanin bangarori da ke da hannu a sha'anin tsara zabe da su dauki matakan da za su bada dama gudanar da komai cikin haske da adalci. Baya ga haka, za mu leka Najeriya kuji cece ku can da ya biyo bayan zabukan cike gurbi da aka gudana a wasu sassan kasar. Sannan muna tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma fa bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. An rufe rumfunan zabe a Ghana da ke yankin yammacin Afirka bayan zaben shugaban kasa da kujerun majalisar dokoki 275 da ake takarar su. Duk da cewa 'yan takara 12 ne suke neman shugabancin kasar, amma ana kallon takaran ne a matsayin takara biyu tsakanin shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriot Party da tsohon shugaban kasar John Mahama, shugaban jam'iyyar Adawa ta National Democratic Congress. Wannan ce takara ta uku tsakanin su biyun tun daga shekarar 2012. A karan farko Mahama ya kayar da Akufo-Addo, amma daga baya Akufo-Addo ya yi nasara a shekarar 2016. Mata uku ne cikin 'yan takara 11 da ke kalubalantar Akufo-Addo, amma an fi mai da hankali kan Jane Nana Akufo-Addoman, tsohuwar ministan ilimi wacce ke takarar mukamin mataimakiyar Mahama. Abin da ya bata dama ta zama mace ta farko da ta samu tikitin takara a wata babbar jam'iyyar siyasa a Ghana. A Burtaniya yau take jajiberin fara allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka amince a fara amfani da ita a kasar. A gobe Talata za a fara yi wa ma'aikatan lafiyar kasar da mazauna gidajen kula da tsofaffi da masu kula da su allurar rigakafin guda biyu a karon farko, wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Germans. Shirin zai fara aiki kusan mako guda bayan da hukumar kula da lafiya ta gwamnati ta ba da izinin gaggawa kan allurar, abin da ya sa Burtaniya ta kasance ƙasa ta farko da za ta fara amfani da rigakafin a yammacin duniya. Amincewar ta zo ne makonni bayan da kamfanin Pfizer ya ba da sanarwar cewa ingancin allurar rigakafin ya haura kashi 90 bayan gwajin ƙarshe da aka yi. Kasashen nahiyar Asiya suna fuskantar matsalar karuwar masu kamuwa da COVID-19 a ƙarshen shekara, suna ƙoƙarin daƙile ɓarkewar cutar da kuma kula da tattalin arziki ta hanyar amfani da ƙwarewar masana. Matakan gaggawa da suka haɗa da tilastawa jama'a su bi ƙa'idojin da aka gindaya, in ji majiyoyin wuraren da abin ya shafa. Yankin Hong Kong da ƙasashen Japan, Malaysia, Korea ta Kudu, Taiwan da Vietnam sun ba da rahoton karuwar masu kamuwa da cutar tun daga tsakiyar watan Nuwamba, yayin da yanayi na hunturu ya zo. 'Yan kasashen sun koma gida daga kasashen yamma da suka kamu da cutar sosai, ko kuma duka biyun. Yawan waɗanda suka kamu yayi ƙasa da kashi 6 zuwa tsakiyar shekara bayan ɓarkewar cutar. Jami'an kiwon lafiya yanzu suna ƙara ƙaimi ba tare da rufe harkokin kasuwanci ba a mafiya yawan lokuta, ko kuma ba mutane umarnin su zauna a gida.
To a gaida Zahra Aminu Fage, wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko rahotanni daga Ghana na cewa an rufe rumfunan zabi a sassa da dama na kasar bayan da aka kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu. 'Yan takara 11 ne ciki har da tsohon shugaban kasa John Mahama suke kalubalantar shugaba mai ci Nana Akufo-Addo a wannan zabi. Daga Accra ga rahoton da Ridwan Abbas ya aika mana.
An dai gama jefa kuri'u a babban zaben ta kasar Ghana, tuni har ma an shiga kidaya kuri'u waɗannan da 'yan sa'o'i za mu so mu samu sakamako. To amma yanzu ga yadda jefa kuri'ar ta gudana. Gabanin soma zaben na kewaya tarin tashoshin zabe inda na tarar da mutane birjik cikin dogayen layuka waɗanda wasunsu nan ma suka kwana, wasu kuma sun ajiye alamu da suka kama daga dutse, galan, kujera da dai duk sauran ababuwa da da a iya yin alama da shi. Ga abinda wasu waɗanda na taras a layi ke faɗi.
Sunana Autan Hadi Masharu. Wannan zaben ba ƙaramin muhimmanci yake gare mu ba. Sai sa bayan sallar isha mun sallamu idan muka ce maza-maza bari mu zo mu kafa layi, tunda anan aka fara yin rajista mun ga yawan mutane.
Sunana Alhaji Abdullahi. Ande tun cikin karfe 3 muna nan ga wannan mun kai sallar asuba. Mun tadda kamar guda
a mazaɓar Okanko Central na tuntuɓi wasu jami'an zaɓe don jin koko mai na tafiya yadda ya kamata da kuma ƙoƙarin sanin adadin zaɓe da aka yi ya zuwa ƙarfe 12 lokacin da nake ruwaito wannan labari.
Ni ne Yakubu Hamidu, ni ne presiding officer center C150508. Yanda muke so shi ba inda na check ko inda na duba mun samu almost 215 da suka yi consentan bunga 215 a yanzu mutane ne da su yi ne 706 inda da vote nan kan consentan ga shi muka samu 215 so far.
Sunana Hamza Akirga Yunus, ina presiding officer na center mu C150509A. Duk haka cikin wannan lokaci mutane 576 aka register su a wannan polling station. Har yanzu wannan lokacin nan naje mutane 197
suka yi vote.
Na'am.
Ga abinda wasu da sun ka jefa ƙuri'unsu ke faɗi.
Sunana Hadiza Safiya.
Kin jefa ƙuri'a?
Na jefa na kar.
Ya'am. Kin jefa nan majalisar dokoki da na shugaban kasa. Ya kike ji yanzu?
Yanzu dai alhamdulillah tunda dai na samu na jefa dai komai ya ni.
Sunana Yahaya, mazaɓan unguwar Adarawa. Kalari yanayin zaɓe farin laila hannu kan na muka samu mani mani kai na da kanshi ban same shi haka ba don election na tafiya daidai. Yanzu haka magana nake gama ba layi ana jiran mutane su fito su zo.
Zaɓe dai ya zuwa yanzu haka da nake wannan rahoto ko mai lafiya sai dai abu da ba a rasa ba. Kamar a gundumar Ewutu Sanya East cikin jihar Tsakiya inda aka ba da labarin an yi artabu har da halbi da bindiga inda aka ce wasu sun samu raunuka. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas. To a jamhuriyar Niger, yayin da aka kaddamar da yakin babban zaben ƙarshen mako, kwamitin dattawan kasar yayi kiran dukkan bangarori dake da hannu a sha'anin tsara zabe da su dauki matakan da za su bada dama gudanar da komai cikin haske da adalci ba tare da nunawa kowane dan kasa wariya ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Karo na biyu kenan a ƙasa da wata guda da kwamitin dattawan da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta kafa ke jan hankulan masu ruwa da tsaki akan sha'anin zaben Niger game da batun zaman lafiya bayan la'akari da yadda bangarorin siyasa ke ci gaba da yi wa juna kallon hadarin kaji Shugaban hukumar ta CNDH Professor Khalid Ikrit shine jagoran wannan kwamiti.
Chacun à sa manière contribue directement ou indirectement.
Yace nauyi ne da yana taya a wuyan kowane dan kasa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka a gudanar da zabe cikin yanayin haske, adalci da kwanciyar hankali ba tare da ware wani ko wasu ba.
Nous cheminons vers un processus électoral partiellement consensuel.
Hukumomin shari'a da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da jami'in siyasa na dukkan bangarori, kungiyoyin kwadago da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a da ma dukkan 'yan ƙasa na da rawar takawa wajen cimma gurin ganin an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da wata tashi-na-tashi-na ba. Saboda haka kwamitin na dattawa a wannan sanarwa ya buƙaci shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya dubi matsayinsa na jagoran al'umma. Mai shari'a Ahmadu Ali Shina shine magatakardan hukumar CNDH.
Shine shugaba na sojoji kuma shine shugaba na alƙalai malaman shari'a. Abinda muke so shugaban ƙasa ya fito ya musu magana. Shine ubanmu mutuka ɗan Nijar, tunda wa'annan suna wannan bangare sun ja sun koma ƙauye, wa'annan suna wannan bangare sun ja sun koma ƙauye, duka ɗayan shi ne ya kira su ya ce musu ku zo ku zamna a yi yarjejeniya domin wannan zaben aka yi da shi ba tare da wani ya ce ba shi daɗin shi ba.
Zaben na ranar 13 ga watan Disamba 2020 da waɗanda za a gudanar a ranar 27 ga wata na zuwa ne a wani lokacin da ƙasar Nijar ke fama da ƙalubale kala-kala, in ji shugaban ƙungiyar addinin Islama ta IEN Sheikh Jibril Sumaila Karanta.
Ga su rasin kwanciyar hankali, ga cutar korona, ga ambaliyar ruwa, to duk wannan suna nan kuma ga munan cikin sabon matsala na zabe, don ku muna roƙon yan ƙasa da maza da mata da duka kungiyoyi kowane bangare, mu da kiran su kowanne ya sa hannunsa abin nan ya fara cikin kwanciyar hankali kuma ya kare cikin kwanciyar hankali.
Mambobin kwamitin sun ce sun gudanar da wani zagayen da ya ba su damar ganawa da shugaban hukumar zaɓe ta Seni da shugaban majalisar sasanta rigingimin siyasa wato CNDP da jam'iyyun siyasa na adawa da masu linjaye da ministan cikin gida da kungiyoyin kwadago, domin an karar da su halin rashin tabbas din da suka ce ana ciki a yau a nan Nijar. Saboda haka ya zama wajibi kowane ɗan ƙasa ya ba da gudunmuwa don ganin waɗannan zaɓuɓɓuka sun gudana cikin kwanciyar hankali. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To idan muka leƙa jihar Zamfara a Najeriya, an gudanar da zaɓuɓɓuka na cike gurbi a ƙarshen mako. Baturen zaɓen da ya gudana a jihar Zamfara ya ce zaɓe bai kammala ba. Hakan ya janyo cece-kuce daga jam'iyyar adawa ta APC. Ga wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ɗauke da wannan rahoton.
Gab da za a gudanar da zaben na ranar Asabar din da ta gabata, PDP mai mulki a jihar ta Zamfara ta yi korafin an kashe mata wasu daga cikin magoya bayanta. Yanzu kuma sai gashi bayan an kada ƙuri'a a Asabar din nan Lahadi da Marece, sai kuma tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yare ya yi hira da manema labarai inda yake korafin jam'iyyar APC game da zaben da aka ce bai kammala ba.
So abinda aka yi jiya gaskiyar magana shine bamu gamsu da abinda aka yi ba, kuma mu abinda muka nemi jami'an tsaro duk da muna APC kuma ƴan jami'an tsaro na ƙarƙashin gwamnatin APC suke ai, amma bamu yadda muka ce a taimake mu da ƙuri'a guda. Ai hasali ni na faɗa ma GOC na wannan yankin cewa ƙuri'a guda ta haramba na su. Abinda ɗaya muke nema a faɗi tsaro kowa ya zo ya zabe yanda ya kamata. Abin takaici hakan ba ta samu ba, jami'an tsaro ko ai musu bazata ko kuma sun yi sakaci da aikin su, saboda a gaban sojoji da ƴan sanda hasali birgit commander yana zaune a wurin da aka yi wannan aika-aika. Akwai director na SSR inda aka yi wannan aika-aika. Akwai ƙananan 'yan sanda matsakaita suna a wurin. Wani dala ya zo ɗauki akwatiyar fasawa ya tafi a musu, kuma shikenan. Sai daga baya aka wani har-har aka je aka ɗauko yaransa guda biyu aka ɗauko nunawa sun fashe akwati. Alhali wanda fashe akwati shi an bar shi ya tafi. So wani irin aiki ne. So mu 'yan jam'iyyar APC wanda muna da dama a Najeriya cewa mu hito mu yi zaɓe ko mu zaɓi abin da muke so, za mu shiga sauran zaɓen da ya rage, amma da sharaɗin za a ba da tsaro 'yan ƙasa su zaɓi abin da suke so.
Na tuntuɓi shugaban jam'iyyar PDP in ji shin wani martani zai bada dangane da ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyar APC suka yi.
sunana Aretu Kurumi ta dako chairman PDP zan Fara State. To wannan magana da yake faɗi ba gaskiya bane. Duniya duka ta san shi ta san mu. Yayi mulkin in shi tsawon shekara 8 duka illolin da ya hawa majalisar Zamfara duniya ta sani. Kuma wannan al'amarin da yake faruwa zaben nan majalisa ne na yankin Bakura amma tana ganin yadda shi da makarraban shi ya je dauko mutane daga Abuja mai da abun da kasan tashin duniya. Mu jam'iyyar PDP ba sai ta adaba ce ko ba mu ta'addanci ko ba mu son azalunci ko abinda in da muke kore mu kare rayuka al'umma mu na jihar Zamfara.
Tsohon gwamnati ya fice kun sai ƙuri'u daga hannun masu zabe. Me zaka ce game da wannan lamari?
Ah wannan labari ne ke ba mun tabbatar mutanen yankin Bakura PDP suke yi kuma tsakaniya da Allah mu dukkan ƙuri'a da an jefa ta gaskiya da gaskiya ce amma rigim su suke rigim dan mu mun ga azan da suka yi da kashi hankali da ƴan ta'adda da tutar da al'umman mu kuma wanda ya kamata ya fahimci cewa jihar Zamfara jiha ce abinda yake yi na mulki shi da aka yi zalunci da suka yi ya riga ya wuce kuma yanzu muna da mulki kuma ya dawo ya ce a ce ba zalunta al'umma ba za mu yi da wannan ba ligima gwamnati ba zai da wannan ba sannan mutanen jihar Zamfara sun san cewa mai girma gwamnati wanda ya zo wannan mulki Allah ya kawo shi kuma sun samu sauki kashi 80 bisa 100 na tsaro duniya ta san da haka ya je Abuja dauko ta dauko sojoji ya dauko sanda abubuwa na tashin gari ka san a tashin duniya
APC ta kuma zargi PDP da yin amfani da jami'an tsaro dan cimma burin ta na cin zabe haka lamarin yake
wallahi alhaji mu muna da evidence da dauko tsohon APC shi suka dauko ɗan sanda daga from nowhere mun san su ba suka dauko sojoji from nowhere daga zuru daga ina suka kawo don a ci mutuncin al'umma su ci zabe da ƙarfi mun muna da evidence kuma mun san abin suka aikata
Sanshab Malafashi muryar Amurka daga Gusau
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka kuna iya samu mu a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana.
Aika tafiya ɗaya babban zanubi ne wanda ba a iya kwatanta shi da komai. Duk wacce aka yi wa fiyade an cuce ta kuma da ita da iyaye da kuma dangunanta ba za su taba yafewa wanda ya aikata wannan mugun lamari ba. Sauran hisabi kuma sai gobe kiyama. Abin mamaki yanzu Aika tafiya ɗaya ya zama ruwan dare a tsakanin al'ummomi daban-daban a duniya. Galibi a kasashe masu tasowa sai kaga a cikin dangi da kuma makota ake samun hakan sabili da tsafi da tsubbu wasu kuma da ba a san ma dalilin ba. Shin me ya sanya ake ci gaba da samun aika tafiya ɗaya akan yara ƙanana? Ta wata hanya ne za a bi don dakile yin fyaɗe? Me ya kamata iyaye su sani na matakan da za su zamanto rigakafi ga aikata fyaɗe ga 'ya'yansu? Kuma me ya ma kamata a yi wa waɗanda iftila'i ya faɗa musu aka yi musu fyaɗe kuma suka rayu? Kuma wani hukunci zai fi yin tasiri a kan masu yin fyaɗe? To ka wajibi ne kowa ya ba da tasa gudunmuwar don haƙa ta cimma ruwa. Shi dai kam sashen Hausa na muryar Amurka majiya ce kokwara. Mai saukin dauka a tafin hannu. To, wannan sashe ya share fagen bada tasa gudunmuwar don ya zama koyi ga jama'a yadda za a saita rayuwa mai inganci ga yara manyan gobe bisa turbar alheri wanda zai kai mu gaba. Wannan ya sanya muryar Amurka ta gayyaci manyan masu ruwa da tsaki irin jami'an gwamnati, jami'an tsaro, bangaren shari'a, kungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, shugabannin al'umma da kuma iyaye a zauren taro na VOA wanda ya gudana a babban ɗakin taro na Hassan Usman Katsina da ke birnin Kaduna a arewacin Najeriya. Babban editor sashen Hausa ta muryar Amurka Madam Grace Alheri Abdu ita ce ta jagoranci tattaunawar. Thank you. jawabinta na bude taro. Magadashin gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabo Balarabe ta faro ne da tabo matakan da gwamnati ta dauka na inganta rayuwar yara maimakon su ta barace-barace akan titi. Game da batun fiade Dr. Hadiza wace ta bayyana mamakin cece kucen da wasu jama'a ke yi a jahilce game da wannan hukunci na dandake masu aikata fiade don ya zama ishara ga sauran dangi sai ta ce ba su yi la'akari bane da munin fiade ga duk wacce aka yi wa fiade iyayenta da kuma ƴan uwanta da ba su ce haka ba ta ƙara da cewa jawabinta kwamishinar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Baba ta tabo matakan da gwamnati ta dauka na inganta rayuwar yara da kuma kare haƙoƙin su
Abu
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaye da Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kumasa asantuka-tuka wata ke wakiltar Ghana a wasannin sharan fage na shiga gasar cin kofin zakarun Africa ta CAF Champions League ta ce ta yi nasara bayan an soke wasanta da Nouadhibou ta kasar Mauritania da aka shirya yi a jiya Lahadi, lamarin da ya bata dama haurawa zuwa matsayi na gaba a gasar. A wani sakon bidiyo da kungiyar ta kafe a shafinta na sada zumunta ta ce an ayyana ta wacce ta lashe wasan da kwallo biyu duk da cewar ba a yi wasan ba. Hakan ya sa Asantuka-Tuka ta tashi da kwallo biyu da ɗaya idan aka hada da wasan farko inda ta yi kunnin doki da 'yan kasar ta Mauritania a can kasarsu a makon da ya gabata. An soke wasan na jiya ne bayan an gano wasu 'yan wasan Nouadhibou guda biyu da aka yi ta takaddama a kansu a kan zargin suna ɗauke da coronavirus a ranar Asabar da har ya kai ga soke wasan a wannan rana. An tabbatar da suna ɗauke da cutar bayan an sake musu gwaji a jiya Lahadi da aka shirya wasan. A Najeriya kuwa kungiyoyin ayyun ba ta aba da Rivers United sun maido wa Najeriya kwarin gwiwa yayin da suka yi fice zuwa matsayi na gaba a gasar zakarun cin kofin Africa ta Champions League da na cin kofin Confederation. Najeriya ta shiga wasannin neman gurbin kofin zakarun Africa ne da na Confederation na bana da kungiyoyi hudu, amma Plateau United mai wasan Champions League da kuma Kano Phoenix mai wasan Confederation sun fice daga wasannin a ranar Asabar. Ayimba ta shiga wasan Najeriya ne da maki uku da ta samu yayin da ta yi wa Remo FC ta kasar Burkina Faso ci ɗaya mai ban haushi a can birnin Wagadugu. Ayimba za ta yi wasanta na gaba ne da El Merrikh ta kasar Sudan. A can Port Harcourt kuwa Rivers United ta lallasa Futuro Kings ta kasar Equatorial Guinea ne da ci biyu da nema. Rivers za ta haɗu da Bloemfontein Celtics ta kasar Afrika ta Kudu a wasanta na gaba na cin kofin Confederation Africa. Tawagar 'yan wasan Ghana kasa da shekaru 20 tana nan tana shirin fafatawa da takwarorinta a gasar cin kofin kasashen Afrika ta yamma WAFU da za a yi a Najeriya. Tawagar ta isa birnin Benin na Najeriya ne a ranar Juma'a kana tana ci gaba da shirye-shirye kafin wasanta na farko da za ta yi da Najeriya a ranar 9 ga watan Disamban shekarar 2020. Ghana da ita tana cikin rukunin biyu ne tare da Najeriya da Ivory Coast. Dan wasan kungiyar Tottenham Hotspur Harry Kane ya zura kwallo na cikin 250 wa kungiyarsa da kuma kasarsa a wasan da Hotspur ta lallasa Arsenal da ci biyu da nema a jiya Lahadi. Aje ne kuma Kane ya zura kwallo don cikin 100 wa kungiyarsa ta Hotspur, kana ya zama wanda ya zarce kowa saka kwallo a wasannin da ake yi a London ta Arewa. Dan wasan da kasar Ingila ya kuma taimaka wurin zura kwallo a wasan na jiya lokacin da Son Heung-min ya zura kwallo na farko a daidai minti 13 da fara wasan. A fagen boxing kuwa Floyd Mayweather ya sanar a shafinsa na Instagram a jiya Lahadi cewa zai dawo ya yi dambe da Logan Paul a ranar 20 ga watan Fabrairu bayan ya bada sanarwar ajiye aikin damben a baya. Damben da aka dade ana kokarin shiryawa za a nuno shi ne kawai a dandalin yanar gizo na Fan Mayo da za a biya kafin a kalla. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
An rufe rumfunan zaɓe a Ghana da ke yankin yammacin Afirka bayan zaben shugaban ƙasa da kujerun majalisar dokoki 275 da ake takararsu. Duk da cewa 'yan takara 12 ne suke neman shugabancin ƙasar, amma ana kallon takaran ne a matsayin takara biyu tsakanin shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriot Party da tsohon shugaban ƙasar John Mahama, shugaban jam'iyyar Adawa ta National Democratic Congress. A Burtaniya yau take jajiberan fara allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka amince a fara amfani da ita a kasar. A gobe Talata za a fara yi wa ma'aikatan lafiyar kasar da mazauna gidajen kula da tsofaffi da masu kula da su allurar rigakafin guda biyu a karon farko.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta tayani gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa a kwana lafiya.